نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. راتم نبركو أشكوان لتابنا الأقيرة الواسطية ودا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يرحمه. هنا دكتور كريم وشغلت كل تاي ميتة بيتة كم بياني جمادا وان ديرو توان لتاي شيني ابن تيمية رحمه الله. ابن تيمية سونان شنزاني أحمد baba ya kuma shine Abdul Halim, kakan shine Abdul Salam, kakan baba shine Abdullah. An san shi da sunan Ibn Taymiyyah ko kuma Sheikhul Islam. Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala an haife shi shekara ta 661 bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ana tsakanin rasuwa annabi sallallahu alaihi wasallam da haihuwa Ibn Taymiyyah shekara 661. Saboda haka baya daga cikin tabi'ai, baya daga cikin tabi'ut tabi'ina, baya daga cikin tabi'ut tabi'ut tabi'ina ne sai yana bayan sai Imam al-Bukhari da wajen shekara 400, yana bayan sai Imam Tirmidhi da wajen shekara 400 ne sai Ibn Taymiyyah. An haife shi a wani ƙauye da ake ce Muharran, ƙauye ne dake cikin ƙasar Sham, Sire kenan, ƙasar da ake yaki yanzu. Nan ne ƙasar da aka haife Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Ibn Taymiyyah lokacin da ya tasa ne a cikin gida na ilimi. Baban shi malami ne, kakan shi ma malami ne, baki dai silsilan gidansu duk malamai ne. Saboda haka ya samu ilimi, ya karanta Al-Qur'ani ya rada ci shi yana dan kararrami. Allah subhanahu wa ta'ala ya arzuta shi da kaihin fahimta da saurin ganewa, har ya kai yana karantarwa a cikin wato ƙasar Dimashq ko kuma garin Dimashq, capital din Siriya kenan, dama sunanta kenan Dimashq, kuma har yanzu sunanta kenan. Kamar yadda ita ma kasan dama sunanta kenan, kuma har yanzu sunanta kenan. Da Larabci ana ce mata Suriya, da kuma Faransanci ana ce mata Siri, yaran kuma Ingilishi ana ce mata Siriya. To har yanzu tana da wannan suna. A nan ya tashi, a nan ya nemi karatu, bakin gwargwado ya samu, ya zauna wurin manya-manyan malamai na wannan lokaci, har ya kai ya samu matsayin karantarwa, matsayin ya yi fatawa, kuma a saurare shi bai kai ɗan shekara 20 ba, 16 zuwa 17-18. Saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala cikin wannan ƙananan shekarun Allah ya ba shi sanin tafsirin Al-Qur'ani mai girma, da har da ci tafsirai wanda lokacin babu Ibn Kathir. Ibn Kathir almajirin shi ne, ba rubuta tafsirin Ibn Kathir ba wannan lokacin, yana cikin almajirai shi. Don haka a lokacin tafsirin da ke akwai su ne su tafsirin Qurtubi, waɗannan sun gabace shi, tafsirin Ibn Jarir al-Tabari, duk waɗannan sun gabace shi nesa, tafsirin Ibn al-Arabi malamin Malikiya, da sauran tafsirai waɗanda suke shahararru hitacce a wannan lokaci, ya karanta su ya san su. Sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi wato hazaka ta hardan hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Bukhari da Muslim, duk cikin waɗannan ƙananan lokaci ya hardace su. Bukhari da Muslim, Bukhari yana da wajen hadisi 700 da wani abu cikin shi, hadisan da ke ciki in an maimaita. Haka Imam Muslim, Sahih Muslim yana da irin waɗannan hadisi, duk ya hardace su kutubu sittan na cikin kashi yake. Duk wanda yake karatu da Ibn Taymiyyah zai karda wannan. Zaka ga idan matsala tana da alaka da ayoyin Al-Qur'ani, zaka duk inda aya take sai ya kawo ta. duk ayat da take wannan bawon shi sai kamar yanda za ku gani cikin wannan littafi ne shi an ga yanda yake ruwan ayoyi ga sunan har sai ka gaji da karantawa sai ka mance ma karatun littafi ne kake kamar alqur'ani ne kake karantawa haka hadisai in matsala na da hadisai ya fara zubawa ya fara sai ya ishe ka sai ka ga ka ketare hadisan abinda ya sama daga cikin littafin da ya rubuta littafi ne akan musaki irin sakin rantsuwa abin nan auren rantsuwa da ake kan mun sa auren rantsuwa ko wato nikah almuhallil nikah at-tahlil ka saki mace saki uku sannan kuma daga baya kaje kana son ta sai ka kulla kumbul da kai da wani ya aure ta su koma ita ka bashi wala irin wannan auren ibn jamiya sai da rubuta mai mujalladi guda biyu abinda yake nuna zarihin ilimin wannan bawa Allah mujalladi biyu mun san mujalladi ko babban littafi kuma girma alqur'anin nan guda biyu babu komai cikin sai magana saki irin wannan matsalar da ke akwai cikin shi da haramcin shi da maganganun da ke ciki sai dai mujalladi guda biyu to kuma kamar yadda Allah subhanahu wataala ya bashi hardan alqur'ani ya bashi hardan hadisi kuma haka Allah ya bashi hardan littattafan da suka yi magana waɗanda suke magana kan ilimin hadisi sannan kuma cikin ilimin hadisin yana da ilmin rijal sanin mutane marwaitan hadisi waɗanda suka rawaito hadisi cewa wane wane ne wane ga tarihin shi ga inda aka yi shi ga abinda malamai suka faɗi duk yana da wannan saboda haka in kana karatun da tawani zaka ga ya kawo hadisi ba magana hadisin ce yake amma zai kawo hadisi kuma ba hukunci ya ci gaba yana magana aqida zai kawo hadisi kuma zai gashi kan mustalah wani suwana sun ce mai kaza sai Ahmad ibn Hanbal sun ce sai Yahya ibn Ma'in sun ce mai kaza sai Abu ibn Hibban sun duk sai ya kawo ce ba wannan hadisi ya kamata a yake da shi ko bai kamata ba sannan ci gaba da bayanin matsalar da yake magana akai sannan yana da usulul fiqh sannan yana da fiqhun da kanshi ya din littafin da Ibn Taymiyyah karanta har da cewa yake kuma ba wai daukan lokaci yake ba in ya karanta littafin shi din abin da ke cikin shi Allah ya sauƙaƙe mishi duk abin da ke cikin littafin ya san shi sadaka ya karanta din littafin da muka sani na fiqh ko na malikiya ne ko na hanabila ne ko na hanafiya ne ko na shafi'iyya duk kowanne ya karanta kuma kowanne in ka neme shi zai baka dalili kuma zai fuskantar da abin da ke na gaskiya ciki da wanda ba na gaskiya ba wanda ya daidai zai hodi wanda ba daidai ba duka a lokaci daya wato bayani kan Ibn Taymiyyah yana da yawa sosai gaskiya mun ka tsaya yin bayanin shi sai mu kai sallar isha muna bayani abin da kuma ake so ciki shine wato takaitaccen bayani game da shi Ibn Taymiyyah hazakan shi da kokarin shi ya da addinin musulunci shi ya kai shi sabani da malamai domin a zamanin shi a lokacin shi kusan yana daga cikin lokaci mai haske lokaci mai daraja wanda yake cike da malamai to kowane bangare sai ya tashi cikin wannan sai ya samu matsala guda daya cewa in aya ta hada bu shi aiki zai kuma sai yayi ta wa'azi ya bu wuri wuri yana yi in hadisi ya wada bu to duk ra'ayin da ke akwai jiki sai ya watsar da ra'ayi abinda ya gama shi hada da malamai ke matsaloli da yawa malamai sun ta mai mai da martani sosai daga cikin matsalolin da ya saba malamai shine saki uku a baki guda a zama guda daya wannan na daga cikin matsalolin da suka hada shi wada da shi da malamai zamanin shi abinda ya sa har aka kai ya kaso aka rihi shekara 1 da rabi sakamakon wannan matsalar saboda su malaman zamanin shi da alƙalai wannan lokacin suna hukunci suna fatawa da cewa duk wanda ya saki mace saki uku a cikin baki daya a zama guda daya saki uku ne Ibn Taymiyyah ya ce wannan ya saba ma hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam dai ke su sun yi gaskiya shi ma yayi gaskiya kowa mai gaskiya ne ciki da wanda yake saki uku zaman da yake da wanda yake saki uku zaman uku yake kowa yana da dalilin shi abinda yake kokarin ya nuna musu ba su yarda da shi ba saboda haka suka kai shi suka rihi tsawon shekara da aka sako shi na daga cikin matsalolin da suka hada shi wada da mutane masalan ziyaran kaburbura wancan lokaci akwai kaburburan manya-manyan malamai waɗanda ake kira su da waliyyai ba wai ya ce ba waliyyai bane amma ziyarar da ake musu ta kabari bai halitta ba domin ana ziyarar su ziyara ta bid'a ana shaban kabarin ana ɗebo kasan kabarin ana shaba ana neman albarka da ita abinda yayi magana kenan wannan baya da kyawu ko kuma ka tashi daga gidanka daga garin ku ka tai wata kasa dan ziyarar wani kabari to wannan baya da kyawu manzo Allah ya ce la tushaddu rihalu illa ila thalathati masajid abinda ya kawo jayayya da shida malaman zamani da kuma hukuncin kamun kafa da malami daga cikin malamai ko wani daga cikin waliyai ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai ya rubuta littafi at-tawassul wal wasilatu ya rubuta littafi qatu mujalladi ne akan mi kawun kawa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko wanda bai kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan misaloli su ne suka hada shi wada da malamai sannan kuma wani bangare manyan misaloli su ne na ainihi wato misalolin daidaituwa Allah subhanahu wataala kan al'arshi Allah daidaituwa kan al'arshi ba wai Allah subhanahu wataala ya yi karhin al'arshi bane ko ya ma a'a ya daidaitu ne akan al'arshi dalilan da ya kawo na sahabbai da tabi'ai da manyan malamai waɗanda suka zo bayan sahabbai da tabi'ai wannan shi ya kai aka hada mai malaman kasan Misra baki daya da alƙalai su tattauna da shi kuma suka nemi hujjoji ya ba su don su galibin waɗancan malaman zamanin malamai ne na fiqh guda suke ba gaba su iya ba ruwansu da guda saboda haka zai zo da fata wadda ta wata mazhaba ce wadda ta saba mazhabarsu sai a yi ta kiyayya da wadda tsakaninsu abinda ya kai suka sa aka rin shi wadda takwas kasu aka hiddo shi ya ci gaba da abubuwan da wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da waɗanda suke son da waɗanda ba su son ya ci gaba da waɗansu suka karasa a kare shi daga ƙarshe wato ya zauna cikin wannan kabarin har tsawon rayuwar shi har ya rasu a cikin kabar a cikin kasan ya rasu Ibn Taymiya daga cikin manya-manyan almajiran shi akwai Ibn Kathir Ibn Kathir almajirin abokin shi abokin Ibn Taymiya al-Hafiz al-Mizzi wani babban malami ya ga kasan Sham malamin hadisi ne sosai yana da littafai da yawa waɗanda suke magana kan hadisa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana da littafi wanda ya samu suna Tuhfatul Ashraf bi ma'rifati al-atraf wanda yake katon littafi ne yana da mujalladai da yawa sama ga mujalladi 10 wanda duk hadisan duniya baki dai wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa in kana neman su sai ka bude wannan littafin za a gwada ma inda suke da kaji malami ya karanta hadisi sai ka rike farko hadisi yake ta zana in hadisi na wara da inna ma duk hadisin da umma hadisi ya kai 10,000 da sai ya zubo su kire kuma kowane gaban kowane hadisi sai ya faɗa ma zaka samu cikin Bukhari ko cikin Muwatta ko cikin Wanene duk ya zana ma cikin Bukhari ga lambar da zaka samu cikin Muwatta haka duk littattafan duniyar da kake so baki daya wato malamin Ibn Kathir dai kuma Ibn Kathir da yake shi aure shi kuma abokin Ibn Taymiya saboda haka ya amana da surikin shi malamin shi kuma ya amana da ilimin Ibn Taymiya sannan daga cikin hitaccen almajiran shi akwai Ibn Qayyim al-Jawziyya mai littafai da yawa daga cikin sanannun zaman shi ne Zadul Ma'ad cikin littattafan da suka yi shahara cikin da tabbai shine Zadul Ma'ad fi hadi khairul ibad sannan akwai Ibn Abdul Hadi wannan in ba mutum yana yawan karatu da tabbai bai san su ba amma dai waɗanda suke yi shahara cikin su sune Ibn Kathir da Ibn al-Qayyim akwai malamai da yawa wanda ba sanin su akai ba su ba sai an yi bayanin su lokacin da Ibn Taymiya ya rasu wato Ibn Taymiya yana da wani adalci amma ƙarya da yawa sun ce ya taba cewa cikin mazallacin Dimashka yace istawa rabbuna ala al'arshi kastiwayi ala hadal kursi suka mai ƙarya suka ce ya ce Allah ya daidaita akan al'arshi yace kamar yanda nake zanna busa kujerar nan na daidaita haka Allah ya daidaita akan al'arshi aka wannan kafirci ne duk wanda ya kamanta daidaituwar Allah da daidaituwar mutum ya zama kafiri bai wannan ba ƙarya ce mutanen da yake ce ma antum taquluna qawlan law ana qultuhu lakafartu kuna gayin maganar da inda na gayi tana na zama kafiri mutanen da yake ma wannan adalci su ne suka ma wannan ƙarya mutanen da suke cewa Allah na ko ina wallahi ibnu taymiya bin su yake sallah sallah yake bin su kuma an tambaye shi ga wannan yace idan in dai sallar su ta inganta ba kafirai bane yace to ya halitta bi su sallah in kuma sallar su bata halitta ba su kafirai ne to bi halitta bi su sallah ba adalci irin nashi shi yasa lokacin da ya rasu suka yi nadama suka yi cizon yatsa suka yi ta yaban shi suka yi ta rubuta da tattafai amma waɗansu ba su saki ba har bayan mutuwar shi daga cikin waɗanda ba su saki ba Ibnu Subki ko Imamuddin Taqiyuddin Subki har bayan rasul Ibnu Taymiya rubuta waki mai yawa wurin waka 100 da wani kan raddi akai mun ya rasul mutanen da yanzu ka ta mai raddi kai raddi akan abu wata mas'ala wanda yayi ta yada in kana so amma ba shi zaka mai raddi dan ba ya iya bida in yana da rai ayyuka cha law kana hayyan yara qawli wa yasma'u la kuntu radattu alayhi raddan ghayra mujabi da yana da rai da na mai raddin da sai ya mamaki shi yake ce mai raddin ya rasu shi ko lokacin ne raddin shiru yayi shiru yayi shi yasa cikin wasu almajiran Ibnu Taymiya suka mai raddi shi wannan malamin suka ce fabrus ka hito in ka isa kai mai Ibnu Taymiya raddi ka hito kai mai in baya dare almajiran shi suna nan zan mai dama su ma suka mai waki akwai wanda ya mai waka 200 da wani abu irin ta ya mai dama shi ya mai raddi akan ta matsaloli ne dogo jini matsaloli daga cikin matsalolin wato sibobin Allah Allah na da hannu Allah na da fuska Allah na da kafa duk waɗannan da Ibnu Taymiya ya ce ba shi ya gode su ba sahabbai haka suka bar ayoyin alqur'ani haka saboda haka din ne tabi'ai haka suka bar ayoyin alqur'ani a haka din cewa haka din ne Allah na da fuska ba su ce ba ko daren shi ba ko girman shi ba fuskar dai ce ita dai fuskar ta muka sani amma ba irin ta ba ya take ba mu sani irin waɗannan matsaloli ne suka ɗauka suna mai raddi a kai kamar yadda muka wani cikin kaso ya rasu kuma ranar da ya rasu a cikin kaso su Ibn al-Qayyim duk suna tare da shi dan su ma duk kai su aka yi kasa saboda abubuwa su kai ta idan aka yi su kasan su zanna su kare da ilimin shi saboda in yana can cikin kaso ai shikenan ganin shi minti nawa za ka zo ganin mutum a ce shikenan saboda ka suka yi ta irin abubuwan da yake su ma aka kama za ka tura ciki kenan suka ce da mu haka suke su amma wurin su daban-daban sai dai tunda kaso ne ka yi zuwa ko ina a cikin kaso amma kowa da dake shi Ibn al-Qayyim yake cewa wani lokaci in suna cikin kaso din nan suna cikin damuwa su suka kai kansu amma sai su damu ya fi za su yi ta da kasan nan suna cikin bakin ciki da takaici da damuwa da sun tunkari inda Ibn al-Taymiya yake da sun gane shi kawai sai da Allah subhanahu wataala ya yi masa bakin ciki baki daya saboda shi kullum in suka kai sai ga cikin murna yake kawai ba kaso yake taba gwani ba har cikin kaso yake cewa inda sarakuna da masu kudi da mawadata sun san aljannar da muke shago malamai yace wallahi da sun dauki takuba sun kashe dan su samu wannan aljannar da muke samu yana kaso law alim al muluk wal umara ma nahnu fihi min al jannati la jaladuna walau bi sayf da sun yi gogwarmaya da koda da takuba lokacin da ya rasu an ce kusan baki daya ran nan garin Dimashka baki daya ba a yi aiki ba ran saboda kusan kowa kuma gari ya dauke kuka saboda Ibn Taymiyyah shi kadai ne malamin da wato a zamanin shi ya taimaka ma al'umma ya taimaki al'umma kurewa ko ga duk abin da yake bai yawure ba ayyar su ba ya da aure ya kara 70 ba biye duniya 68 gwagwarmaya ba lokacin aure rigima in yana dan shekara 20 shiga rigima ta gwagwarmaya bai aure ba yau ba kada wajen ce ga dan Ibn Taymiyyah ko ga mata shi baya da saboda haka wato kusa an ce mutunan da ya to ya taje na'isa shi ya kai 1600 mutun 1600 sallah ba aka rasa yadda za a mai sallah idan aka yi awoyi masallaci ya cike da mutane masallacin da ba shi ba masallaci ne da kasan masallacin harami haka yake da kasan masallacin azhar haka yake dan kareren masallaci ne babba wanda ke da hujjolin malamai daga nan ya kai zakiya babban masallaci ne amma wancan lokaci bai kai haka nan ba amma ko lokacin su babba ne yana cikin masallacin duniya da ake takama da su tun wancan lokacin ya cika da mutane aka rasa inda za a tsaya a masallaci daga cikin wanda suka mai wanka hada Ibn Kathir cikin kaso su suka mai wanka da rasuwar shi abubuwa suka kwanta waɗanda suka kwari tsakanin shi da malamai rasuwar shi kuma shekara ta 728 ma'ana shekara 70 ba bi duniya ya koma wurin Allah da Ibn Taymiyyah yana littattafai masu tarin yawa waɗansu ce ya rubuta littafi kamar wajen 400 littafi guda 400 daban-daban suna daban suna ɗaya-ɗaya suna 400 kuma dai da hannu aka rubuta kuma gudiwa cikin yalwar garge mai inda babarka ma kai shagat ba babarka kawala ba babarka ka zanna kai kadai ba a azabtar da kai a baka kashi a hana ka kwana a hana ka hutu amma cikin irin wannan matsin lambar tunda rayuwa ce da muna wadan Allah subhanahu wataala ya sanya mata albarka aka samu albarkar da ta tabai wannan littafin da za mu karanta karami ne daga cikin littafin shi don wannan kamar misali yanzu ne in zo nan wurin wani ya mana tambaya shine ya rubuta kawai tambaya ce haka mai shine ya rubuta ya ce gata yanzu ga ya zama littafi yana gagaran mu harbaci kawai amsa ce ya bada wani ne ya ce dan Allah yana so ya rubuta mai wato littafi da yake bayanin aqida al-sunna wal jama'a domin waɗansu sun bayyana suna tallan wasu aqidu waɗanda suka saba ma aqida al-sunna wal jama'a cikin sifofin Allah da sunayen Allah wani alƙali ne daga cikin alƙalan wani gari da ake ce mawasita mawali aka sanya mata al-aqidatul wasitiyya aqida ce da ya rubuta ma wani alƙali na garin wasita sai aka jingina littafin zuwa ga garin littafin aqidan da ke bayanin aqidan da alƙalin wasita ya tambaya shine sunan littafin yana da littafai kamar yadda muka faɗi akwai iqtida'u siratul mustaqim mukhalafatu ashabil jahim wanda duk wani kwaikwayo da kamanni da kake so ka yi da turawan yammacin wannan lokacin da duniya ta yi bayani kayansu irin tahiyyarsu mawaƙansu abubuwansu duk wata al'ada ta turawa da kake so ka kwaikwaya wannan ma yana daga cikin abin da ya sa ka yi ta dimi a kan shi na ruwan shi da mutane wani zamanin shi wa'aji ce na ruwan shi da mutane mutane da sun kwaikwaya wani na ruwan yanzu malamai suke mai zama ita yana nan mujalladi ne da inda ka je wuraren da ake sayar da tukabai ana sayar da shi sannan yana da al-istiqama to cikin shi zaka ga adalcin da ya musufai ɗan ɗariku wannan adalcin da ya musu waɗanda suka gabace shi ɗan ɗariku wanda suka gabace shi sanannu irin yabon da yake musu da kuma abin da ke akwai a cikinsu ne kuskure a duk cikin yawon da su Abdul Qadir Jilani ne ya nuna cewa Abdul Qadir Jilani yana akan hanya ta sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inna ma mabiyin shi sune suka rikitar da abubuwa kaga wannan adalci Ibn Taymiyyah baya da kungiya baya da wata kungiya domin yin kungiya abin da ke kawo shi dama larura ce don magabata duk ba su Imam al-Bukhari bai da kungiya, Imam Ahmad bin Hanbal bai da, kamar yadda Imam Malik duk ba su da kungiyoyi. Kungiyoyi ana kama su ne saboda waɗansu manuhoyi na dama, gina masallatai, gina rijiyoyi da sauransu. In kuma larura ta kama kuna a ji gwamnati ta ce kowa ya tashi sai, amma ba kira za ka zuwa ga kungiya ba, kamar yadda magabata ba su kira zuwa ga kungiya, zuwa ga Allah suke kira. Haka baya da wata kungiya da yake kira zuwa gare ta. Sannan yana da littafi wanda yake bayani akan wato zikirrika, addu'o'in saya da marice da na kwana da na tashi da sauransu, al-kalimu tayyib. Littafi ne daga cikin littafin Ibn Taymiyyah. Akwai dar'u ta'arudil aqli wan naqli, wanda yake nuna tsakanin hankali da aya ko Qur'ani babu cin karo. Da hankalin da yace Qur'ani ya saba mashi, ya saba wannan yace to hankalin banza ne. In dai hankali ne layayyen hankali to aya ba ta saba mashi, Qur'ani ba ya saba mashi, hadisi ba ya saba. Sannan yana littafi Manhajus Sunnatun Nabawiyya fi naqdi kalam ash-Shi'ati wal Qadariyya, littafi ne mujalladi 5. Suwa yake barar da ciki ɗan Shi'a da Qadariyya. Kadariya waɗanda suke ganin babu kadara, da abinda ka ga yawa daga mutum kawai shi ne kirkira abin shi, Allah bai san da shi ba, yanzu ne Allah ya san shi, ya masa raddi kamar yadda ya bayin Shi'a raddi. Abinda ya sa ya rubuta wannan littafin, kuma wani babban malamin ɗan Shi'a na wannan zamanin ya rubuta littafi, ya sanya mai suna Manhajul Karama, kuma ya ce babu malamin sunna da zai iya mai raddi kai shi. Aka zo aka faɗa ma Ibn Taymiyyah, hankalin mutane ya tashi saboda ya kawo shubuhohi da yawa. Littafi sai da aka mai raddi cikin mujalladi 5, mujalladi 5 ya mai raddi. Amma saboda yana da wuya karatu, yanzu yana nan wani malami da ake cewa Abdullahi Bunaiman ya takaice shi ya maida mai mujalladi guda 2. Wata rana wani zakara rage shi maida ya guda, ya ta sauki ya ta sauki mutane su karanta. Ibn Taymiyyah ya sanya ma littafin wancan malamin Manhajun Nadama, ba Karama ba, yakin tabarkin mutunci ya samu tabarkin nadama ne, da na sani ma'ana da ya sani da bai rubuta littafin. Mas'ala ya zaki bi, da abin da ya wuce sai Ibn Taymiyyah zo ya warware shi har sai da ya kare baki ɗaya, mutumin ya shiru shi bai hiddo wani littafi da ya ga wannan. Da ya san in ya kara shi ma zai iya karuwa, bayan rubuta 5 yana iya kara 10. Saboda Ibn Taymiyyah in falsafa kake takama da ita, ilmul kalam mantiki ya iya shi. In kana takama da falsafa irin wannan filosofi wannan, in kana takama da ita ya iya ta, don ya karance ta cikin ɗan ƙanƙanin lokaci ya iya ta. Domin tsiyari da bugun domin banza da ku koyan shi ake. Koya shi ake, ba wai mutum da ke kirkira malaman shi ke akwai, shi koya ma kuma ka ɗauka. Ilimi ne na rigima da shayayya kawai, baki ka ce mai guri ne, a yi na kwana, a yi wata da watanni, a yi shekara da shekaru, baki ne, ko mutane na kallon shi guri ne sai sun yarda baki ne. Ilimi ne kawai na rigima da shayayya, to yana da shi. Shi kuma wannan malami ne, shi abin da ke takama da shi wannan ilimin ke gare shi. Ibn Taymiyyah nuna mai ya san wannan ilimi. Saboda haka yana da littattafai, akwai daga cikin ƙananan littattafan shi Usulut Tafsir ko Muqaddima fi Usulut Tafsir, wanda duk malamin da yake so ya ƙware wurin tafsirin Al-Qur'ani mai girma ya kamata ya karanta shi, ma risala ce ɗan ƙararrami ne haka, wanda yana bayanin ƙa'idodi masu yawa, yawa da ƙa'idodi sama da ƙa'ida 30, wanda malamin tafsiri yake buƙata ya sani ka hanyar fassara Al-Qur'ani mai girma. Da sauran da tattabai dai waɗanda lokaci bai ba mu damar mu ambace su. Wannan shi ne takaitaccen wato rayuwar wannan bawan Allah. Muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya masa rahama, Allah ya ji kansa, Allah ya masa gafara, Allah ya haɗa mu da shi a cikin aljanna al-firdausi insha Allah. Za mu karanta muqaddima kawai mu tashi insha Allah, mu yi dai ka karanta komai a ciki. بسم الله الرحمن الرحيم. malam ya fara da bismillahir rahmanir rahim dan koyoyon alqur'ani mai girma saboda kuma koyoyon sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alqur'ani mai girma Allah subhanahu wataala saukar da bismillahir rahmanir rahim halkun kowace sura daga cikin surorin banda suratul tauba kana mutum ya zo wurin fara wani abu ya kamata ya fara bismillahir rahmanir rahim kamar yanda ma'aikatanmu da ma'aikatanmu sun tara mutane ya kamata su kiyaye da sunan Allah a matsayin su na musulmi kamata ba je da sunan shugaban kasa na shirme ne da sunan mai girma prime minister da sunan mai girma governor na jihar Maradi wannan a shirme ne a matsayin ka na musulmi in ka zo ka fara magana sai ka ce da sunan Allah in ba ka yi ja bismillahir rahmanir rahim ka ce da sunan Allah mai rahama mai jinkai ko da sunan Allah ya koyan wa musulmi sannan ka kawo sunan wani can da Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inza ya aika masara kuna wasu ku aka girbata bismillahir rahmanir rahim min muhammad ibn abdullah ila maliki misra ko ila maliki farisa ko ila maliki sham ko ila maliki rom da sauransu sai ya fara bismillah sai ka in ka fara kai koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam Allah zai baka lada amma in kace da sunan mai girma wani ba ruwan Allah dake wannan dimi ne ilimin na arna mushrikai ba dimi ne na musulmi ba sannan idan mutum yayi haka bayan ya samu ladan bismillah kuma zai samu albarka wannan al'amarin da kai ma bismillah Allah subhanahu wataala zai sanya mai albarka tun daga farko har ƙarshe manzo Allah ya ce kullu amrin dhibali la yubda'u fihi bi bismillah fa huwa abtar da al'amarin da yake da girma da al'amarin da sha'ani shi mai girma ne mutane sun taru saboda shi to ba a fara shi da bismillah ba manzo Allah ya ce wannan an yanke mai albarka ba ya da albarka idan gwarawa da bismillah yana sami yana sa albarka shi yasa malam masu ke fara dukan su da bismillah alhamdulillahi alladhi arsala rasulahu bil huda wariya ta tabbata ga Allah subhanahu wataala wanda ya aika manzon shi da shari'a abin da ake cewa shari'a shine ilimi mai umwani shine alhuda ilimin da zai amfane ka wannan ilimi zai amfane ka ilimin qur'ani da sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine ilimin da zai amfane ka duniya amfane ka lafiya ilimin duniya kuma iyakar shi ne duniya ba ta ya lahira da shi wa dinil haqq da kuma addinin gaskiya shine aiki da addinin al'amalus salih aiki na gwarai wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta da shi yake cewa dinul haqq addinin gaskiya to Allah subhanahu wataala ya aika manzon shi ne li yuzhirahu ala din kulli doban Allah subhanahu wataala ya daukaka shi akan addini dukkan shi ya daukaka wa ya daukaka manzo sallallahu alaihi wasallama ko ya daukaka addini duka da addinin gaskiya da ilimi mai amfani Allah subhanahu wataala daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zamantu da masoyi da baki kowa ya san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka addinin musulunci sakamakon manzon Allah ya kira zuwa gare shi Allah ya daukaka shi akan sauran addinai babu wani addini da yake ba kafirai tsoro kamar addinin musulunci saboda shine addinin da masu shi aiki suke da shi bakin gurbi su kuma duk sauran addinin sharholiya suke addinin da ban an bar shi ga malamai malama wannan addini su aka bari amma mabiya kawai sharholiya su suke tsakanin shi da addini sai sati ne shi wanda ya hito kuma shi ke na yamance addini mu kuma mu ne za ka ji musulmi da an zo mu da na suka yace ya saba mu addini inda ya saba musulunci ayi kaza annan ya saba musulunci ko wal matan ku su yi ta yawo kaman maza da wanduna da kira zaga hili da damutsa ga hili yace a wannan ayi saba mu addini sai yasa hijabi mu kare ke da irin wannan kishin sai addini ba su da shi da ga musu su ce lalle wannan akwai ci gaba a cikin shi alhali addini su ya haramta sai sa addinin musulunci ya yi ba kowane addini tsoro cikin addinan da ke cikin duniya shi sake na Allah ta'ala ya daga shi akan sauran addine baki dai koda kauna Allah din ne nasaranci addinin Allah ne amma an gurbata shi yahudanci addinin Allah ne amma an lalata shi wa taqabillahi shahida ya insha Allah ya zama to mai bada shaida ne wa kafa billahi wannan wato a ilimin nahwa ana kiran shi da تمييز المحول شهيدا تمييزني cikin mansubat al mansubat sunayen da ake manasaba cikin su akwai mi akwai at tamyiz ism mubin min ma'ani al nakira yunsabu tamyizan bima kad fassara ism bima'na min mubin al nakira haka ibn malik wani a cikin alfiya suna ne wanda yake bayyana yake lallabe wani abu daga wani ma'ana nan wurin wa kafa billahi shaida asli canza shi muhawwal shine wanda aka canza daga asli zuwa wani da asli shi wa kafat shahadatullahi shaida Allah ta isa in Allah ya shaida ka abu kawai ya ishi kowa da Allah ya ce wannan alqur'ani ne ya shaida shi saukar da shi to ya ce baya bukata kuma wani mutum ya mai shaida ma'ana wa kafa billahi shahida shaidan Allah ta isa cewa shi ya aika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yace mai ya ayu annabi inna arsalnaka bil haqqi bashiran wa nadira shikenan ya isa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shaidan Allah subhanahu wa ta'ala wa shahadu an la ilaha illallah kuma ina shaidawa ma'ana shaida shine kudircewa da zuciya da kuma hadi da baki kamar yadda zaka zo gaba alƙali ka bada shaida ai ba ka bada shaida abinda baka sani ba ko kuma dole sai kai magana ba ka zo gaba alƙali a ce kai ne shaidu kai shi dan alƙali sai ya tambaye ka akan abin da kake shaida din sai ya maimaita ma kuma kai ma ka faɗa ba a ce ga shaidu nan alƙali ya kyale ka dole sai kai magana sai ya ma tambaye to haka shaida take shaida magana ce da harshe da kuma likewa da zuciya to duk musulmi ko kuma shi malam din nan gurin yana nuna cewa ya rike a zuciyar shi kuma ya fadi da bakin shi Allah ilaha illallah cewa babu abin bauta da gaskiya sai Allah wahdahu la sharika la shi kadai babu abokin tarayya gare shi iqraran bihi saboda tabbatarwa da shi wa tauhidan da kuma tauhidi wa shahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma yana shaida cewa lalle annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama bawan Allah ne manzon Allah ne sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslimun mazida Allah subhanahu wataala ya dade tsira da salati da ainihi amincarwa ga annabin shi da iyalan shi da sahabban shi ya dade tsira da dade tsira wanda yake mai yawa nan za mu tsaya ba insha Allah wa Allah ya kai mu rana ta yau kuma ko wani karin bayani mu koma bai sai mu kara insha Allah abinda muka wadi dai Allah ta'ala ya ba mu dadai san wa yake da shi inda muka kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya haibana wannan taro da muka yi Allah ya sa mu dore har mu sauke da tare Allah ya ba mu kwarin gwiwar da za mu zanna a ita ha kare kuma ya zamanto daga nan ne mun shiga neman ilimi mai tayi kullum muna cika wuraren neman ilimi da akwai ban tsoro kaga din da sai ta daga mutane sun zo an cika sati na biyu sati na uku na hudu zuwa na biyar zai ga wani ba kara ganin shi kuma sai an sa wani littafi ai ya iya wannan littafin ya sauki amma dama dan adam ajizi ne ga jeyi ne amma da ya kamata a wurin bangaren kakka bibita rayuwarka akan addininka kullun wurin rayuwarka ai ta ganin ku da bubu kun yi taro amma wurin addinin musulunci da kun yi tabaka lashi sai ku bari Allah subhanahu wataala ba ya san Allah yana son dawama akan aiki na alheri ko da wuri ne kike zuwa makaranta ba ya san ka dukka watsar Allah ta'ala bai san ka watsar baki ɗaya ba inda kake karatu shikenan ba ka zuwa karatu amma ko da wuri ne ka samu ko nan ko wani wuri ya kamata ka zanki ta kana sauraron karatu domin shi karatu din aka zanna karuwa ake yi sosai amma zaman banza ba ka karuwa da shi a cikin addini sai dai ma ka rage zaman banza zaman hira wanda yake kawowa sai gumi da giba da cin nama da sauransu sai ka samu zuri amma majalisin karatu majalisi ne na a ce Allah ya ce annabi malamai sun ce shine kawai ake aga zaka taru abinda kake cikin duhu zaka hito daga ciki zaka samu haske kanshi imanin ka zai karu dan duk lokacin da ka samu ilimi ka fahimci wani abu wanda da ka fahimce shi imanin ka ne ya karu ba wai ilimin ne kadai ba a'a imanin ka ma ya karu saboda kenan zama wurin ilimi albarka ce akwai cikin shi sannan kuma ga mala'iku suna ta ma addu'a ko mala'iku za su zasu sun tayi za su ba da shaida wurin Allah cewa mun same suna karatu kuma mun bar su suna karatu da haka yau duk wanda ya zanna nan da wanda ya zanna da inda yake karatu Allah ta'ala ya rubuta sure shi cewa yana daga cikin azzakirin Allah katiran wa dhakirat haka ba karaman dimbin ladaki a gane tsawon Allah zai sauka ma ga albarka ga tausayin Allah zai sauka ka kuma Allah sai ya mala'iku sai sun gaya ma Allah sunanka ba wai Allah bai sani ba dan girmamawa gare ka sannan kuma ga mi ga tsuntsaye ga kibaye ga abubuwa suna ta ma addu'a suna neman Allah ya gafarta maka zunubanka ka neman ilimi ɗan uwa musulmi albarkar shi ba ta kare a lokacin ba ta da iyaka Allah kaɗai ya sani saboda haka mu bari ta baka lashi bai mu zan ki zannawa maimakin mu taɓa mu lashin mu zanna mu canye duka zanna tare da mu a wara ha a kare muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu zaman lafiya a cikin ƙasar mu Allah ya kwantar da tashin hankalin da ke faruwa a cikin ƙasar mu da sauran ƙasashen musulmi Allah subhanahu wa ta'ala ya arzuta mu da fahimta Allah ya sa mu albarka a cikin rayuwa matsalolin da suka yi mana katifu Allah ya ɗauke mana shi dadin da muke ji kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu shi ya ƙara mu shi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Thank you.